Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan auni lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Maris na shekara ta 2023. Wato lokacin da wato ranar zaben shugaban wato ranar zaben gwamnati da ƴan majalisun jihohi kenan da za a gudanar a Najeriya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Jara Aminu Fage da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, yau Asabar ne masu kada kuri a fadin Najeriya suka saki koma rumfunan zabe dan zabar gwamnati da ƴan majalisun jihohi a wannan karan. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai gurfana a gaban koti yau Asabar don fuskantar tuhumar sayar da wasu kayan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Haka kuma za a ji cewa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta bayar da sammacin kama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za mu zagaya jihohin Najeriya daban-daban domin kawo muku abubuwan da ke wakana dangane da zaben gwamnati da na ƴan majalisun jihohi.
To kuma gashi wannan karan ba su fito sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban ƙasa.
To ku biyo mu bayan wasu kalubale da aka fuskanta a zaben shugaban ƙasa da ya gabata, hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi kokarin tanadi a wannan zabe na gwamnati.
Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben. To shi yasa hukumar zabe ta yi wannan da ce mu fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma.
Haka kuma za ku ji yadda zaben ke gudana kai tsaye daga wakilanmu a wurare daban-daban. Sannan za mu buɗe muku layin mu gare ku masu saurare domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji a wannan zabe. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Bari mu maimaita lambar zara alamar tarawa 1-202-205-6555. To amma da farko ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai kurfana a gaban kotu don fuskantar tuhumar sayar da kyaututtukan gwamnati da ya karba a cikin shekarun da yana mulki ba bisa ka'ida ba. Matakin da kan ya dauka na bayyana wato matakin da ya dauka na bayyana gaban kotu ya zo ne bayan da wata babbar kota Islamabad jiya Juma'a ta soke sammacin da wata karamar kotu ta bayar a farkon wannan wata. Bayan ya ki halartar wasu zaman kotu a baya-bayan nan. A halin da ake ciki kuma dubban jami'an ƴan sanda ne aka baza a ciki da wajen harabar kotun da ke a babban birnin Pakistan. Gabannin bayyana kan bayan da ɗan siyasan na ɓangaren adawa ya yi nuni da barazana ga rayuwarsa. Rikici tsakanin magoya bayan kan da jami'an tsaro ya ɓarke a farkon makon nan a wajen gidansa da ke Lahore babban birnin Punjab, larin da ya fi yawan jama'a a Pakistan, lokacin da ƴan sanda suka yi yunkurin kama shi saboda ya bijiri umarnin kotu na bayyana. A yau Asabar, ƴan sanda sun mamaye gidan kan da ke unguwar Zaman Park na Lahore jim kaɗan bayan da ya tafi Islamabad, kuma sun tuhumi ɗimbin magoya bayansa a can kafin su tattara su kamar yadda fafen talabijin da shaidu suka nuna. A ɗaya ɓangaren kuma, kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta bayar da sammacin kama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ranar Juma'a, inda ta zarge shi da aikata laifukan yaƙi saboda zarginsa da hannu a sace ƙananan yara daga Ukraine. Ana zargin Putin da wani jami'ar Rasha, Maria Alaskina, kwamishini ya kare haƙƙin yara da kwashe mutane musamman ƙananan yara daga yankunan da ta mamaye na Ukraine zuwa Rasha tun daga ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022, farkon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wani mai gabatar da ƙara ya gabatar da zarge-zargen wanda alƙalai masu zaman kansu suka sake duba su, inda suka yanke shawarar cewa akwai isassun dalilai da zai iya sa a yi imani da cewa waɗannan mutane sun aikata laifukan, kuma a sakamakon wannan la'akari kotu ta ba da sammacin kama su a yau. Shugaban ICC Petrod Hobmanski ya shaida wa muryar Amurka. Da farko dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan nuna farin cikinsu ga matakin da kotun ICC ta ɗauka sakamakon adawa da Amurka ta yi a kotun a baya. Amurka na ɗaya daga cikin kasashe bakwai da suka hada da China da Iraki da Isra'ila da Libya da Qatar da kuma Yemen wajen kada ƙuri'ar amincewa da kafa kotun a shekarar 1998 a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar yau Asabar 18 ga wata cewa ƙasashen Rasha da China da kuma Iran sun kammala atisayen sojan ruwa na jiragen ruwa guda uku a cikin tekun ƙasashen Larabawa wanda ya hada da harbin makamai masu linzami cikin teku da sararin Samaniya. An gudanar da atisayen ne a tashar jiragen ruwa ta Chabahar ta Iran a daidai lokacin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ke shirin karɓar bakuncin takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a birnin Moscow don ziyarar aiki ta kwanaki uku da zai fara daga ranar Litinin mai zuwa. Ƙasar Rasha dai na ci gaba da gudanar da atisayen soji tare da ƙawayenta musamman ƙasar China duk da irin matsin lambar da sojojinta ke fuskanta daga yakin da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar Ukraine inda ta kasa cimma wani gagarumin ci gaba tun daga bazarar bara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da cewa jirgin ruwan Rasha Admiral Goskov da jirgin ruwan ƙasar China Nanjing sun shiga atisayen da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a. Jirgin Goskov wanda ke dauke da makamai masu linzami samfarin Zircon na zamani na Rasha ya kuma halarci atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa a watan da ya gabata tare da China da kuma ƙasar Afirka ta Kudu. Labaran to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Burundi ta ayyana dokar ta bace kan lafiyar al'umma bayan da aka gano cutar shan inna a jikin wani yaro mai shekaru 4 da wasu yara biyu da suka yi mu'amala da yaron. An gano cutar shan inna wato gano cutar shan inna ita ce ta farko a Burundi cikin shekaru fiye da shekaru 30. Kasar na shirin kaddamar da aikin allurar rigakafin da za a yi wa yaran da suka cancanta tun daga jarirai zuwa masu shekara 7. Nan da 'yan makonni za a fara aikin. Baya ga yaran jami'an kiwon lafiya sun gano samfarin cutar shan inna guda 5 a cikin ruwan kwata da aka gwada, lamarin da ya tabbatar da cewa akwai nau'in cutar shan inna da ke yawo a kasar. Haka kuma cutar mai saurin yaduwa tana yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa da abinci ko cuɗanya da masu cutar. An shirya zanga-zanga a Faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da sake fasalin tsarin fansho na shugaba Emmanuel Macron. Yayin da shara ta shashen hankula ke ci gaba zama a titunan birnin Paris biyo bayan wani yajin aiki da masu kwasar shara suka yi. Kwance ta hankali ta fara dawowa a Paris yau Asabar bayan da aka shafa kwanaki biyu ana fama da zanga-zanga dubban mutane a babban birnin na Faransa. Yan sanda sun tarwa tsarin jama'a da hayaki mai sa hawaye da barkonan tsohuwa kuma an kama ɗaruruwan mutane. Masu zanga-zangar na ƙoƙarin tursasa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su durƙusar da shirin gwamnatin shugaba Macron na Faransa tare da sanya ƙarin shekarun ritaya da yake ƙoƙarin yi ba tare da jefa ƙuri'a a majalisar dokokin ƙasar ba. Daga ƙarshe miliyoyin kifaye da suka mutu da waɗanda suka rube sun lalata wani yankin kogi a cikin Australia. Lamarin na faruwa ne a daidai lokacin da yankin ke fama da yanayin zafi. Wannan dai shi ne karo na uku da ake fama da mutuwar kifaye a yankin tun shekarar 2018. Wannan karin yana faruwa ne a kogin Dalin a garin Menindee. Jami'ai sun ce karancin iskar oxygen da kogin ke fama da shi ne ya haifar da mace-macen kifayen. Akwai matattun kifi kamar yadda kuke gani, in ji Graham McCrab, mazaunin birnin Des da ke faɗa wa kamfanin lancin labarai na Faransa. Ana sa ran yanayin sanyi a mako mai zuwa zai karu.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne ake gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya. kuma kai tsaye za mu soma da jihar Lagos domin jin halin da ake ciki a cikin wannan rahoto na Babangida Jibril.
Dabban masu zabe ne maza da mata suka fito domin kada kuransu a birnin Lagos da sauran jihohi dake kudu maso yammacin Najeriya musamman ma da jihohin da ake gudanar zabukan gwamnati da suka hada da jihar Lagos da jihar Ogun da kuma jihar Oyo bayan zabukan yan majalisun dokoki na jihohi a jihar Lagos dai gwamna Babajide Sanwo-Olu tare da mai dakin sa Ibijoke sun fito domin kada kuran nasu tunda sanyin safiya a mazaba mai lamba 019 Latif Jakande Abenu dake anguwan Ikoyi gwamna Babajide Sanwo-Olu wanda ke fuskantar kalubalanta daga yan takarar jam'iyyar Deba Badebo Rogers Vivo da kuma Abdul Aziz Adedira na jam'iyyar PDP ya yaba da yanda ake gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a birnin na Lagos kawo yanzu haka dai sauran yan takarar mukaman na gwamnati da kuma yan majalisu suka kada kuran nasu a mazabansu daban-daban ce kuwa hada zababban shugaban kasa mai jiran garo Bola Ahmed Tinubu wanda ya kada kuransa a unguwar Ikeja kamar dai zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata wannan ma dai an samu jinkiri na jami'an zabe a cibiyoyin zabe daban-daban sai dai kuma isowar jami'an zabe ke da wuya aka fara tantance masu kada kura'a kuma tuni ma wasu suka riga suka kada kuran nasu suka wuce gida ganin cewa babu mutane da dama a cibiyan zabe da na zagaya ga dai abinda wasu masu kada kura suka sheda mani a wasu cibiyan zabe dake unguwar Agege
a suna Nuwar Safiyanu anan mazaba na Oduwa Junction
to ka yi zabe
nayi zabe alhamdulillah nayi zabe
kuma babu matsala
alhamdulillah ba mu ala gaskiya kamar da aka saba a kodo yaushe nan wajen za a zo a yi zabe ba hayaniya ba komai wasu ma ga suna bari masu da ba yana kokarin zaman lafiya da ke maza insha Allah
amma ga mun babu mutane
eh to gaskiya ni da kaina da na fito abin da mamaki a dai kuma ko kuma in ce abin mamaki ne ko mamaki ba so kowa ya san wannan eh mutane ga ba fito suke zabewa mu da ba muke fitowa eh kuma kaga wancan mishi gaban kasa ma haka ya kasance su mu ne mun gudu mun mazaban mu sai dai wanda muke da mutanen su ne suke dan ba da tsoro su ne mutanen ta inyamurai to kuma gashi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban kasa
suna na Halimatu Usman eh na yi kuri'a ta ba ali ba matsala a ciki Allah kuma ita tabbatar mana da alheri abinda nake so ɗan uwan mu ku fito ƙon mu da kwarkwatan mu ku fito mi wannan zaben amfanin kanmu ne ba wai ba amfanin kanmu bane in muka yi kanmu zata kuma mu ringa cewa insha Allah ko menene ba wai ya kasance mu cin wani ba wani ko ba haka bane wani ke ya ci wani ke ya ci a'a ba haka bane
ta bangaren jami'an tsaro kuwa lunguna da sakuna na birnin Lagos akwai jami'an yan sanda kai har ma dai da sojoji da ke sintiri har ila yau akwai jiragen sama da ke shawagi domin sa ido ta kuma ba da rahotannin duk inda suka ga alamun tashin tashina har dai lokacin da na aiko da wannan rahoto babu wani alamu na tashin tashina a birnin na Lagos da kewaye Babangida Jibril murya Amurka daga Lagos
to gaida Babangida Jibril to kamar yadda masu saurare suka sani an sami korafe-korafe a zaben shugaban kasa da aka gudanar makoni uku da suka gabata musamman dangane da amfani da na'urar tattara sakamakon zabe ta BVAS hakan ya sa hukumar zaben kasar ta INEC ta ce a yanzu ta yi kokarin shiri domin kaucewa fuskantar irin waɗannan matsalolin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana daga Jos
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa a Najeriya ita ce ke da alhakin shirye zabe da aiwatar da shi bisa yadda dokar Najeriya ta tsara. Hukumar kuma ita ce ke tanadar da dukkan kayayyakin da ake bukata domin gudanar da zabe bisa gaskiya da kuma cikin kwanciyar hankali. Gabanin yin zaben gwamnati a jihohi 28 na kasar da majalisun dokoki 993, hukumar zaben ta ce ta shirya tsab domin kuwa tuni ta fara raba kayayyakin zabe zuwa kananan hukumomi don tabbatar da ba a samu jinkiri wajen kai kayan zaben a mazabu ba inda ta kara da cewa ta horar da turawan zabe a matakai daban-daban Malam Shehu Abdul Baba shugaban sashen ayyuka na hukumar INEC a jihar Plateau yace a wannan karo sun fara raba kayayyakin aikin ne tun ranar Laraba gabanin zaben don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya.
Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben. To shi yasa hukumar zabe ta yi wannan da zace mu fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma gobe Alhamis. To saboda su EO su tantance su duba komai da komai ya cika har su tasu ji. Mun ga mun gama ba su ballot paper in su gama tantancewa zamu ba su kuma resource sheet.
Kuma yadda ka fara bayani cewa a wancan karon kun samu matsaloli, a wannan karon wani tabbaci kuke da shi na cewa zai kai kasin ranar zaben?
Eh to kin ga kaman na daya wancan karon mun ba shi ranar Alhamis ne, yau kuma muna ba shi ranar Laraba. Kuma wannan karon su jam'u mu na local government ba su samu lokaci sosai sosai ba, sun duba ba kuma yanzu sun samu lokaci. In akwai matsala ko ne ba samu ba, kin ga su ga muna mu kuma mu sai mu ga ma can headquarters din mu na Abuja da abin da babu, kin ga za a yi da wuri a ba mu kuma mu ba su.
Wasu matsalolin da masu jefa kuri'a suka fuskanta a zaben da ya gabata ya sanya korafe-korafe, amma shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Madam Kaneng Pam Horo tace jama'a ba su karaya ba za su kuma fito don yin zabe.
Total number of voters of Plateau state mun san was over 2 million. So yanzu kayan da aka kawo na 2 million ɗin ne kuma ana so a raba shi a yadda da idon kowa inda zai tabbatar cewa ya isa.
Kenan kun gamsu da abinda hukumar zabe ta sa domin tabbatar da cewa an raba kayan nan ba tare da wani matsala ba?
Eh, kin san akwai political party agents anan, kowane carton ana bude ana duba ana kirga.
Waɗansu mutane sun ce ba za ma su fito su yi zaben ba, kun wayar ma jama'a kai domin a fito wannan karon a ci gaba da gudanar da zaben?
Mun yi press briefing, mun sake fita cikin jama'a, muna sensitization, muna gayawa mutane su yi kokari su fito a zo a yi zaben nan da su, abinda duk muke ta gaya musu kenan, kuma haka suna cewa sun gamsu.
Khalid Adam Muhammad da a baya gudanar da zabe yace suna roƙon hukumar zaben ta gyara kurakuran da ta tafka a zaben da ya gabata, inda ya tabbatar da cewa jama'a sun shirya don fitowa yin zaben.
A matsalolin da muka fuskanta na farko, su kansu jami'an zaben ma basu zo da wuri ba, domin akwai mazaben da sun kai kusan 10-11 ma duk basu fara zabe ba, wasu sun kai 12 ma basu fara zabe ba. Kun ga wannan babban kalubale ne game da mutane, don wasu sun fito tun sassafe suna ta jira basu karya ba. Sannan kuma akwai matsala wanda su kansu jami'an zaben idan suka zo ba su da kayayyakin aikin nasu bai ishe su ba. Na farko akwai abin da ake mannawa a kowane polling unit, yanda za a rubuta result ko kuma number polling unit din, za su zo da abin sai su ba a ba su masking tape ba. Akwai wanda ma sai amfani muka dinga yi ana nemo kunu ana ba su domin a manna shi, domin ya zamana kowa ya gane polling unit ɗinsa. Sannan kuma shi kanshi divas din akwai guraren da an samu matsaltsali sosai, a wasu ba su yi training ba, ba su iya ba, domin akwai polling unit din da agent din party jam'i yune su ne suka karbi divas din suka yi amfani da shi suka nuna wa su jami'an zaben aiki. To kaga wannan gaskiya a ce za a yi zabe kuma ba a yi training din mutane ba, wannan gaskiya ba karamin kuskure bane da muke so INEC ta duba wannan abin ta gyara tare da gwamnati gaba daya.
Shugaban kungiyar gamayyan kungiyoyin farar hula dake wanzar da zaman lafiya reshen jihar Plateau, Parkin Jacob Choji, ya ba da shawarwari ne kan wasu batutuwa da su masu sa ido suka lura da su don tabbatar da gaskiya da adalci da kaucewa tashin hankalin bayan zabe.
Duk wurin da za a kai an tura masu zabe a kawo moton da zai dauke su ya kai election materials, in fact result sheets, ba a kai wani wurare da sauri ba. A hakan har aka jefa kuri'a, aka gama jefa kuri'a, ba a samu an idar da wannan din ba.
Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki dai yana da muhimmanci sosai a wurin al'umma, saboda kusancinsu da wakilansu da kai tsaye za su gabatar da bukatunsu don aiwatarwa. Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta ce jihohi 8 ne da suka hada da Anambra, Bayelsa, Edo, Ikiti, Imo, Kogi, Ondo da Osun ba za a gudanar da zaben ba, don wa'adin gwamnoninsu ba su cika ba, kuma zaɓuɓɓukan nasu za su gudana ne a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda kai tsaye muna tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Alhaji Mahmud, kana tare da mu?
Yawa, Murtala yana tare da ku.
Yawa, to da farko kai mana bayani wani irin yanayi ake ciki dangane da zaben gwamna da kuma 'yan majalisun dokoki a jihar Kano.
kasan zaben gwamna a jihar Kano ya sha bamban da sauran jihohi musamman yadda aka duba ma yanayin siyasar Kano din makonni uku hudu baya da suka wuce saboda wato giwaye masu karfi suna wato halalar juna ta fuskar zabe wannan yasa hukumomin wato masu ruwa da tsaki musamman hukumomin tsaro suka daura damara sosai wajen ganin cewa sun yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa zaben ya gudana cikin wato limana abin da ya fara faruwa shine duk da cewa abin da na lura da shi mutane ba su fita ba sosai kamar in ka kwatanta da zaben da ya gabata kuma wato rimfunan zabe kenan amma kuma sun kasance suna yar zirga-zirgar su duk da an dauki matakan tsaro mutane za a ga suna tafiya wannan unguwa daga wannan zuwa wancan wuri haka yan tsari sabanin yadda abin yake a lokutan baya musamman zaben da ya wuce sannan an sami jinkiri a wasu wato mazabin ko kuma yankuna na kawo kayan aiki wato na zabe din a wasu wurare abu na gaba kuma shine a wata mazaba ta gawuna wacce ita ce mazabar da shi dan takarar gwamna na jami'ar APC kuma mataimakin gwamna na yanzu yake kada ƙuri'a tunda sanyin safiya da muka je sai muka tarar wato matasa masu yi kasa hidima a wannan mazaba suna yin wani abu ne kama da jan daga na tazuma sun ce ba za su yi zaben nan ba ko kuma aikin zaben nan ba tunda ba a biya su kudaden su na zaben shugaban kasa ba nan dai aka yi ta laliba daga baya dai aka lallabe su suka yadda za su yi ba mu san dai yadda ta kare ba amma dai muna tare da su a lokacin suna ta cewa su ba za su je su dauka ba da sauransu daga bayan su roja jami'an hukumar zabe da ma na tsaro suka zo suka ba su baki
to malam Mahmud akwai matsalolin da aka fuskanta musamman a zaben da kurfe-kurfen da aka yi a zaben shugaban kasa da ya gabata kamar abin da ya shafi amfani da na'ura da sauransu ya ake ciki akwai ci gaba ko kuwa ya abin yake
to babu matsala sosai ba ta fito ba sosai illa iya wacce ba za a rasa ba kamar yadda ga ya maka akwai raunin fitowar mutane kuma abu na biyu shine mata da matasa yawancin mazabu zaka ga su ne suka mamaye wurare ake fita wannan zabe din sannan akwai kayayyakin masarufi su ma sun taka rawa zaka ga kama daga irin har ba da kayan abinci da ma na tifafi ana dan musayan hannu da su misali a wasu mazabu da nake waya zaka ga ana bada atamfa har ba da yadi su taliya din nan da ma kama da su kudi sannan an samu hargitsi
kaman ana bada su saboda menene ake bada su kaman kyauta ne koko kaman wani nau'i ne na sayan ƙuri'u kenan
eh zaka iya alakanta ne da cewa nau'i ne na sayan ƙuri'u domin idan za a ce maka nan ne cibiyar kada ƙuri'a to can kuma gefe zaka ga ana cin wannan kasuwar ana hada-hada amma wato ba kasafai zaka iya ganewa me yake faruwa ba sai ka yi tsam da ranka amma a wasu wuraren kuma kamar a tamfa da yadika din tunda ba waje ruwa ake yi mutane su layi a danka musu ba a fitowa za a yi da ita kaga mutum ya karba ya linke ya ba wani ajiya kuma ya tafi zai je cibiyar zabe dan gwala ƙuri'a haka dai abubuwa suka dinga faruwa
Mahmud kamar yadda muka gani a rahotannin baya-baya cewa akwai yiwuwar za a samu tashin hankali a jihohi kamar irin jihar Kano a lokacin zabe to yanzu yaya zaben yake tafiya
to tashin hankali irin tashin hankali irin na zabe da zaki ga an fasa akwatuna ko an yi lalata an hana wato a fara zabe misali musamman zaki ga ɗan siyasa din musamman wanda suke da karfi duk inda mutum yake da karfi yakan hana wasu sakewa misali wuraren da NPP take da karfi zaki ga akwai wuraren da suka hana ma ai zaben an suka tabbatar ba nasu bane haka zalika idan APC suka ga suna da karfi akwai wuraren da suke hana mutane ma su shigo in suka tabbatar cewa ba wato su zaka zaba ba duk an yi irin waɗannan kuma kin ga waɗannan abubuwa ne wanda za su iya kawo ya muti a shi kansa zaben kuma yana daga cikin abubuwan da suka sanya ma watakila mutane da ake ganin gama gari masu hankali suka yi kaurace wa cibiyoyin zaben haka kazalika rahotanni a musamman yankin karamar hukumar Rogo wannan abin ya fi munana inda aka lalata wato akwatuna masu yawa sosai kuma duk yana da nasaba da irin wannan karfa-karfan da gwada kwanji da su 'yan takara ko manyan jam'iyyun nan suke yi a tsakaninsu.
To Mahmud, mun gode. To yanzu kuma za mu nufi jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, inda Murtala ya tattauna da wakilinmu Lamid Abubakar dangane da yadda zaben yake gudana.
Yawa, ina tare da ku sosai ko haji Murtala.
Yawa, to me ke faruwa dangane da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a wannan yanki da kake?
Ba shakka zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha ya gudana a sassa daban-daban na yankin Niger Delta, musamman a jihar Rivers. Mutane sun fito an tantance su da safe kuma aka ci gaba da kada ƙuri'a. Sai dai abubuwan da suka biyo baya shi ne, yaba ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban ƙasa da ya gabata a sassa daban-daban musamman a inda na ziyarta, kamar yankin Ahoda da kuma yankin Eleme. Mutane sun fito an tantance su sun kada ƙuri'a. Sannan akwai barazana da ake ta magana a kai ta 'yan bindigar yankin Niger Delta, wanda bayanai suka nuna suna cilasta mu jama'a wato zaben wata jam'iyya wadda su 'yan bindigar ke so. Ba mamaki shi ne ya kawo misali tsaiko ya zan jama'a ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban ƙasa da ya gabata. Sannan kuma bayan haka akwai wasu 'yan bindiga da bayanai suka nunar sun yi awon gaba da na'urar BBAS wadda ake tantance jama'a. Ko da yake dai kuma na yi magana da mai magana da yawon hukumar zabe wato a jihar ta Rivers, inda suke cewa suna gudanar da bincike. Haka kuma ita ma rundunar 'yan sanda ta jihar Rivers tana gudanar da bincike domin tabbatar da iya abin da ya faru.
Na'am, jihar ta Rivers tana ɗaya daga cikin yankin Niger Delta wanda ake ganin ko kuma ake hasashen watakila akwai matsaloli na tsaro. Shin akwai wani tanadi da kaga cewa jami'an tsaro sun yi watakila don ganin cewa ba a sami tashe-tashen hankula ba a lokacin wannan zaben?
Babu shakka, rundunonin tsaro na haɗin gwiwa sun ɗauki matakai inda aka inganta tsaro a sassa daban-daban musamman a tituna da kuma wuraren da ake bi har a kai ga kada ƙuri'a. An tanadi isassun tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Rivers da ma ɗaukacin yankin na Niger Delta, inda ma bayanai suka nuna a jihar Cross River da ke makwabtaka da ita jihar Rivers din, wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da ɗan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar YPP, wanda tuni rundunar 'yan sandan jihar ta Cross River ta tabbatar da abubuwan lamarin, kuma ta ce ta bar jami'anta domin ganin cewa an ceto shi.
A zaben shugaban kasa da ya gabata an sami matsaloli da kuma korafe-korafe dangane da na'urar tantance masu zaɓe ta BBAS da sauran wasu abubuwan ko kuma kayayyakin aiki. A wannan karon ya ka fahimta ko kuma me ka lura da shi dangane da yadda ake amfani da kayayyakin aikin zaɓe da kuma musamman ita kanta na'urar ta BBAS?
Ba shakka an samu sauyi bisa la'akari da ita wannan na'urar ta BBAS tana aiki wurare daban-daban. Sai dai korafin da aka samu musamman wadanda muka samu muka tattauna da su shi ne rashin isowar kayan aiki cikin lokaci da ma fara zaɓe, sannan kuma da karanci da aka samu na fitowar jama'a ba kamar zaben shugaban ƙasa da ya gabata ba.
Na'am, to a gabaki ɗaya watakila ya za ka bayyana yanayin jihar Rivers kasancewar gwamnan jihar a lokacin zaɓen shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar PDP ne amma bai goyi bayan jam'iyyar PDP ba, wanda ya sa aka sami takaddama mai zafi tsakanin shi da ɓangaren PDP da suke da goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa. Ya kake kwatanta watakila kwanciyar hankali ko kuma wani abu makamanci haka a lokacin wannan zaɓe na gwamna?
Abin da ya faru shi ne, a baya shi gwamna ya samu ke na jihar Rivers ya ba da umarnin cewa mutanen jihar su zaɓi jam'iyya wadda ba ta shiga, wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Wannan ma ya tada jijiyoyin wuya ga su 'yan jihar, inda suka koka yadda 'yan bindiga ke damun su ba sa bari su zaɓi abin da suke so. To wannan bai rasa nasaba da sakamakon umarnin da shi gwamnan jihar ya bayar na wato a zaɓi jam'iyya biyu a lokaci daya ko da yake yanzu a zaben shugaban kasar da ya gabata ne aka yi yanzu jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar ita ce tsayace a zaba da kuma ainihin dan majalisar jiha wannan al'amari ya tada jijiyoyin wuya kwarai da gaske daga yan jihar kuma ba mamaki shine yayi sanadin rashin fitowar jama'a gudanar da zabe bisa kamar yadda aka saba gudanar da zabe a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta musamman jihar Rivers
to madalla Lamido muna godiya kwarai da gaske
to masha Allah yanzu zamu